aka je na san ana ta fama da ita kuma an daji ana shekaru ana fama da ita wani nisa sai wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zaɓe ne za ka ga cewa magance ta duk.
Ina fata za ka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana
batun wutar lantarki ya za ka yi da ita.
Akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hira da sashen Hausa da shugaba mai ci da Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu da kuma dan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. A yau yan takarar sun yi bayanai kan batun wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka shafi rayuwar talakawa. Ga madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto a hirarsu da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC.
Ni magana wutar lantarki ne kake yi. Na san ana ta fama da ita kuma an daji ana shekaru ana fama da ita. Wani nisa sai wajen magance matsalar zuwa yanzu. A gwamnati kuma in an ci zaɓe ne za ka ga cewa magance ta duk.
Eh, amma ina fata za ka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa. Da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana, awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu saida ruwan sanyi, da ko ne da ɗan na'ura ƙurƙurƙurƙu ta yin lantarki guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi. Wannan shine babban hanyar da za ta samu gaskiyar kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki. Kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas, na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama. Rana dai Allah ke kawo ta, ba mai sa a yi zanga-zanga a ciki. Su masu inda na gas yake, wato wanda ake yi manya-manyan nan, sai su zo ko su karye layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas din wurin, shi ya rika tsaida mu.
Sun ka zama yayin batun noma ta kira yan Najeriya su koma gona, da yawa sun koma kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah, amma abun mamaki har yanzu yana tsada. Me kake ji yake sake tsada ga kuma abinci?
To, sanin gaskiya wannan abu yana da wuya. Dalili shi ne tun 2016 da wuri na kira ministan noma da sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya, na ce su san yadda za su yi su rika ba da bashi mai sauki ga manoma, saboda abinda muka gada wurin colonialist, wato
ƴan
mulkin mallaka, shi ne sai ka je an dubi gonarka an ba ta certificate
an auna
an kai banki, sannan banki ya zai baka bashi ya kuma danka da ruwa. To, iyalin da suke da gona suna ta kokarin abin da za su ci, ina suka ga kuɗin su kai ayi tasawira a kai banki a ba da bashi, saboda haka mun ce a je a ba da bashi kuma a samar da takin zamani da sauki. Wannan muka yi, mutane kuma suka yarda suka je, kuma duk wanda ya je yayi noma shekaru biyu da su damuna biyu da suka wuce, Allah kuma cikin ikon shi ya madamuna albarka, aka samu ruwa. Duk da tabanar ruwa ya cinye gonaki, amma duk da haka mutane sun ci nasara. Wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya, muka sa ana ba da bashin nan ga ƙananan manoma, muka samar da taki a kan rahusa, sannan muka hana kawo shinkafa.
Wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar.
To, tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba, idan muna da shi ba gwamnati mu ci tawo ba ta yi tsadar. da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko shi babu ruwa babu wuta babu hanya babu layin dogo
wannan baya gwamnati America take jinjina a Najeriya cewa ta yaba da kokarin da Najeriya ta yi wajen noman shinkafa shinkafa take ta jibanci har ta ce nan ga watakila Najeriya za ta zama ƙasa ta biyu a yawan shinkafa da ake noma me ya taimaka wajen karewar shinkafa da ake noma a Najeriya ne
to abin da ya taimaka wato dole Najeriya in ana so ƴan Najeriya su fahimta da ƙasarsu mai arziki ce da sai an yi maganin ƴan damfara
to
ƴan damfara shi ne wato da ƴan smuggle duk abin da za mu iya nomawa to kada mu yadda a kawo shi mutane musu je su noma in an ce ya yi tsada to gwamnati ba ta da kuɗin da za ta saboda haka na zuwa ma gwamnan tarayya babban gwamnan bankin tarayya cewa kada a ba kowa dala ta Najeriya don ya siyo shinkafa
a rashin bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yace bai kamata a ce dole hanyar samar da wutar lantarki ta kasance guda ɗaya rak ba na Sokoto gare ka
mutum wutar lantarki ya zafi da ita
akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu da kuma hanyar samun wutar lantarki muna da hanyoyi daban-daban muna da hanyar ruwa ko kuma hanyar
ko ma arewa ba mu da ba
ba mu da dam
ala akwai dam ba mu da teku
a ai dam ake magana ba wai teku ake magana ba ko kamar yanzu dam na kuna Sokoto din ne idan an saka generator cikin dam din kuma ka ga sai ya ba ku Sokoto sai ya ba duk ma arewa maso yamma wutan da suke so haka ma in an yi a arewa maso gabas da sauransu to ya kamata a dubi yanayin kasan yadda yake don haka kada a ce wutan mu sai ya zo daga wuri guda kamar yadda ake so a yi yanzu a ce kawai sai daga gas daga Niger Delta
amma excellence wasu sun ce da gangayen wasu manya ba sa barin a kawo wuta kasan nan domin zai kashe su kasuwan sayar da generator ka da haka dai ne
wallahi ban bincika ba don haka ban sani ba amma dai ba dalili da zai sa ya zama to har yanzu a ce ba mu da isasshen wuta a kasar nan
wani magana
da duk abin da wadatar da Allah ya yi mana a wajen hanyar samun
wuta za ka yi warware matsalar
ina ji zan yi kwarai da gaske kwarai
wasu suna cewa lokacin da kana shugaban kasa wannan kan abu ne da aka
rida a mataimakin
shugaban kasa ya haƙuri baka yi aika da yawa ba baka gyara hanyoyin adama ba baka yi wannan ba baka yi wancan ba
wannan dushari ne mun gyara hanyoyin Adamawa kuma har za mu hada da waɗansu jihohi daban-daban amma daga baya ne a kafar da ayyukan ne wannan sharin yan siyasa ne
amma ka yi aikin wasu ce saboda kai mataimaki ne ba shugaban ƙasa ba
ha ko kana mataimakin ai kana iya zuwa wajen shugaban ƙasa ka nemi alheri
to mun kuma zuwa ƙarshe amma taɓa batun shugaban Najeriya da ƙasashen duniya ta yaya za ta gyara wannan cutar yanayin ka gamsu da yadda cutar yanayin mutuce ta biya da sauran
na babu
ne ba ne
babu akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba
kamar ne
dangantakar mu da kasashen waje gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zama to ba kuma yana daga gare mu musamman ma a kasashen Afrika ta yamma da kuma sauran kasashen Amurka baki daya yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi Amurka musamman da harkokin ko yanci ko kuma ci gaban kasa da sauransu ko muna so ko ba mu so mun fi yawancin kasashen Amurka wadata da kuma arziki to kamar yadda muke taimakawa sauran kasashen Afrika da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayinmu ko kuma dangantakarmu da kasashen Afrika.
lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya je majalisar dokoki gabatar da kasafin kudinsa, wurin ya coshe da kowa, wasu na kowa suna yabo suna an da yana samun jan ja ko matsaloli na cuɗanya tsakanin gwamnatin rulicin tarayya da kuma manyan majalisun tarayya. Sau ne bangare za ka kullo wannan matsala ka ga cewa an samu tafiya tare?
To, ka san lokacin da shugaba Buhari ya zama shugaba, na yi wata jawabi, na ce yana yiwuwa Buhari ya iya shugabanci amma kuma ba dan siyasa ba ne. Ina jin matsalan da yake
ba dan siyasa ba,
to zan ce ya yi amfani dai da siyasa ya samu mulki.
Amma ba ne dan siyasa, in ka ce ba dan siyasa, me dan siyasa?
Dan siyasa shi ne na ɗaya dai ka yadda kai dan siyasa ne, na biyu ka dinga sauraron jama'a, ka ji abin da suke so ka ji, kuma ko kana so ka ji ko ba ka so ka ji ka saurare su. Na biyu ko kuma na uku ka nuna adalci da kuma tausaya wa mutane.
Dubari ba wannan?
Ban gani ba.
Bayan abubuwa uku za a hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a Najeriya wanda kake son ka canza?
Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya, sai ka bani ka faɗa mini.
Yanzu mu shiga cikin batun takarar nan taka, me yasa kake so ka zama shugaban Najeriya ne?
To, sai ku tare mu ranar Lahadi a shirin zaɓe ko naɗi domin jin abin da ya sa 'yan takarar suke neman shugabanci ko kuma ci gaba da shugabancin Najeriya. Za ku kuma ya sake sauraron wannan hirar da dukkan hirarrakin da muka gabatar a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar, alheri ke muku fata, alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.